والصلاة والسلام على الأمان الأحمد على خير خلق الناس أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله في براسيا قبل تأكاهم بيشاكي وقو مسألة لا أكري وان دزائي لا أكري دا مغنر وجان تبتر دا نسي وكما قوري وان نسي wannan mai ya kawo mana misalai da yawa kashin wato gaba ta biyar. To ya kawo magana cewa shin kafin a yi aiki da abu sai an tabbatar da cewa dukkanin al'umma sun tabbatar da wannan abin kuma ya isa zuwa gare shi, har ma mutanen da suke sababbin shiga masu ƴanci ko wanda suke can dazuzzuka, ko kuma a'a za a yi la'akari kawai da abin da malamai suka kudince kuma suka sani. Ya yi bayani cewa na farko ɗin nan ba mai yiwuwa ba ne a ce ba za a yi aiki da hadisi ba har sai ya isa zuwa ga kowa da kowa, domin wannan mustaqil abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba. To ya koma na biyun ya ce wa in kila, idan kuma aka ce yuktafa bi istiqali jami'il ulama, za a taƙaita da wato ilimin malamai lokacinsu ila lahu, sai a ce mishi a innama ishtarikat ijma'il umma hadaran min an yashmala alwa'idi ba'd almujtahidin wa in kana mukhti'a, cewa ai shardanta ijma'in malamai an shardanta shi ne, ma'ana saboda kiyayewa kada wannan abin ya zama na gargadi ko na tsoratarwa ko na uquba ya auka ma wasu a cikin malamai din, ko da a ce sun yi kuskure. Alai ce wa hadha bi ainihi mawjudun fi man lam yasma' dalil at-tahrim min al-amma, wannan abin da ake guje masa in dai dan shine to su ma kansu cikin sauran mutane wannan abin ya shafe su. Fa innahu mahduru shumul al-la'nati li hadha ka mahduru shumul al-la'nati li hadha, kaman yanda la'ana za ta iya aukawa kan daidai kun mutane, haka nan idan aka yi aiki da haka din cikin malamai gaba daya za a iya samu wanda wannan abun bai kai masa ba, kuma ya yi fatawa da wani abu shi ma la'anar ta hau kansa. Yace wa la yunji min hadha al-ilzam an yuqala dhalika min akabili al-umma wa fudala'i as-siddiqina wa hadha min afraf al-ummati wa 'ammatiha. Yace wannan ba yanda mutum zai kubuta daga wannan, musamman ma za a iya cewa to wani daga cikin manya manyan malamai na al-umma ko siddiqai shi ma wannan yana iya haurawa kansu, ko kuma a'a za a iya bambantawa tsakanin wanda yake malami ne da wanda yake ba malami ba a cikin wannan gaba, domin suna iya bambanta malami wanda ya san dalili ya san hujja yana da bambanta da wanda bai sani ba. To amma bambancinsu baya ana tarayyansu a cikin hukunci, ma'ana ko da a ce wannan malami ne ya sani, wancan jahili ne bai sani ba, abinda Allah ya hukunta cewa zai wanda ya aikata kaza hukuncin shi kaza ne, to ya shafe su, za su yi tarayya a ciki. Ba za a ce dan wancan ya sani wannan bai sani ba ba sa tarayya a ciki ba. Je fa inna iftiraqihi ma min hadha alwajh, in ka bambanta su ta cewa malami ya sani wannan bai sani ba, la yamna'u iftiraqihi ma fi hadha alhukm, baya hana tarayya su kuma a cikin hukunci. Fa inna Allah subhanahu, domin shi Allah wato matsarkaki, kama ghafara lil mujtahidi idha akhta, kamar yanda ya yi tanadin cewa mai ijtihadi malami wanda zai ijtihadi wajen binciken wata matsala idan ya yi kuskure Allah ya yafe masa, to haka nan gafara lil jahili idha akhta, zai iya gafarta ma kuma jahili in ya yi kuskure. kenan dukkan wani mutum ne yana tarayya cikin gabata wannan ko da ake dukkan su wancan malami ne wannan ba malami ba walam yumkinhu at-ta'allum kuma bai da hanyar sani yace balil mafsada allati tahsulu bi fi'lin wahidin min al-amma muharraman lam ya'lam tahrimuhu wa lam yumkinhu ma'rifatu tahrimihi aqallu bi katheer من المفسدة التي تنشأ من إسلال بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه وانا واني قبعني دمالا جاي مثالي في الشيوة واتو كسكرا لذي هي أو فوادة قتيت فنان إذا لذي يأي دوانا بس جاهل شي كسكرا شياب سوقي أكان أشي مالا مين يأي aiki da wannan ko yayi fatawa da wannan abin akan kuskure domin idan jahili ne yayi aiki akan kuskure ya takaita akan shi amma idan malami ne yayi wata fatawa akan kuskure mutum nawa ne za su bi shi ko to tabana in jahili ne bai sani ba dama yayi kuskure wannan a karan kan shi ne zai tsaya ba zai kai ga wani ba ila ya tsaya kawai ba mamaki akan iyalansa in ya iya matsa su akan ba ko ba ma malami ba yace barnar da take cikin malami yayi kuskure wajen halatta wani abu da Allah ya haramta ta fi girma fiye da barnar da take cikin idan da yake kun mutane ne suka yi irin wannan kuskure musamman ma wanda bai san wannan ba wali hadha qila yace akan haka ne aka ce ikdaru zallatal alim ma'ana ku yi kiyaye wato kuskuren malami ma'ana ku yi taka tsantsan wajen wato kiyaye ma kurakuran malami an gane ko saboda ne fa innahu idza zalla domin idan malami ya kauce ko ya karkace ko yayi wani babban kuskure shine azalla to zalla bi zallatihi alam ma'ana dokacin al'umma su ma za su zani a yanzu ba muna ganin haka ba zaga malami yana fatawa kuma akan kuskure kuma masu bin shi suna da yawa ba ko inda ake jahili ne irin wannan ba wanda zai saurare shi ba wani wanda zai saurare shi amma zaka gani ko a yanzu din zaka ga wani yana tafiya akan abin da yake barna ne kuma ana samun masu bin shi da yawa saboda me saboda shi malami amma wanda yake ba malami bane dan yayi irin wannan ko ya aikata wani abu su ma ɗan uwan shi jahilai za su ce kai wannan ba bai san abin da yake yi ba amma malami fa da bambanci to shi yasa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa wailul lil alimi min al asba kai can malami wato daga madiya ma'ana yana iya halaka ya halakar da al'umma gaba daya kun gane ko yace fa idza kana hadha ma'fuwan anhu to idan ya kasance masani malami ne ijtihadi in yayi abu kan kuskure Allah yana iya yafe masa duk da girman barnar da za ta iya fa taruwa ta daga wato kuskuren nan nashi to kaga yafe ma wanda bai kai shi barna ba shi yafi cancanta ma'ana wanda zai zama yayi shi ba shi ba malami bane kuskurensa zai zama yafi sauki akan kuskuren wanda yake masani saboda haka suna iya tarayya cikin abu guda daya duk da yake suna da bambanci sai kuma bambancin su ta wani bangare tsakanin malami da wanda yake ba malami ba har yanzu ana magana akan hadisul wa'id ne ma'ana in malami ne yayi fatawa na irin wannan hadisin akan halaccin wani abu da ya haramta barnarsa ta fi girma akan idan ba malami ba ne barnarsa ta fi girma yace ana iya bambanta malami da wanda ba malami ba ta wata fuska wa huwa anna hadha ijtihad فقال باجتهاده لعلمه أن نشر العلم وإياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة تأيي وأن اجتهاده كما يتفاق اجتهاد تصبو دا أسنن سا يا دا سنة دا كما واسع علمي أبني وان ديكي معناينا إيا وتقولي وتبرنا وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه جيسا ألا إبن بنتا فكانوا ستوانا بذكر فأصاب المجتهد على اجتهاده ألا ينا بعد لا داق مجتهد إذن يا اجتهاد سا وأصاب العالم على علمه ما لديكم ألا ينا باش لا داق كان سننسا tawaban lam yushariku fihi dalikal jahil, ladan da wancan jahilin ba zai samu ba. Dan haka fahuma mushtarikani fil afu, suna iya tarayya a cikin yafiyar da Allah ya musu, amma mushtarikani fil tawab, ladan su ya zama daban. Wa wuqu'ul uqubati ala ghayril mustahiqi mumtani'un jalilan kana am haqiran, kuma a ce uquba ga wanda bai cancanta ba abu ne wanda yake bayyuwa ko mi girma abun ko mi karancin sa. Fala budda min ikhraji hadha al-mumtani min al-hadith bi tariqin yashmal al-jismayn, wato abun da yake so ya tabbatar a karkashin wannan babin gaba ɗaya ko wannan gaba din, cewa ba wani da ni da zai sa a ce dole kowa da kowa sai ya san wannan hadith domin wani jahili ne, kuma ba wani dalilin da zai ce a ce za a yi la'akari kawai da fatawar malamai, domin ta iya yiwuwa wani malami ya fatawa ta kuskure. An gane ko? Saboda haka abinda za a koma a yi ruko a kan shi a dogara da shi shi ne tabbatar wannan dalili. An gane ko? Tabbatar shi za a duba, matuƙar ya tabbata ta hanya mai inganci, sawa'un al'umma ta gangame sani da shi ko bata gangame ba, to wannan shi ne abinda za a yi la'akari da shi wajen aiki. Kamar yadda zai ta kawo misali akan a gaba kaɗan na wato nikahu tahlil, auren wato abin nan, auren tashawuta shi ne nikahu tahlil, ma'ana auren da za a yi domin a halatta ma wani wannan mata. In gane ko? Mutum ne zai rabu da mata kuma ba yadda zai iya sake aurenta ba tare da ta auri wani ba, to sai ya yi wata hanya ta dabara, sai zai ɗauko hayan wani, ma'ana sai ya ce ya zo ya auri wannan matar don ya saka mishi shi ya aure ta. Wannan hadisi ne wanda yake mashhur, kowa ya san sa, amma duk da haka aka samu wasu wanda suka ba da fatawa sabanin abin da ya zo a cikin hadisi, suna ganin cewa wanda ya aure na biyu din wannan la'anar ba ta hau kansa ba domin shi bai san me aka yi ba. In gane ko? Ma'ana ko da a ce an yi magana da shi suna ganin la'anar ba ta hau kansa ba. To amma dai wannan fatawar ba ita ba ce mafi rinjaye, matuƙar ya sani kuma ya san ga abin da ake so a aikata aka aikata, to shi ma tashmaluhu al-la'an, la'anar ta hau kansa. Don haka la'anar tana iya hawa kan duka ɓangarorin guda uku ko ma ka ƙara su zama hudu, idan shi wanda yake waliyi din ya san da haka ne, waga ya zama ɓangare na hudu. Ita matar ta san da haka, shi mijin farkon ya san da haka, miji na biyun ya san da haka, to dukkansu la'anar za ta shafe su. In gane ko? Ko da a ce lafazin hadisin ya nuna cewa da wanda ya halatta da wanda aka halatta ma ne kawai, saboda su suka fi girman laifi, shi ne hadisin la'anallahu al-muhallila wal-muhallalila, Allah ya la'anci wanda yake wato halatta ma wani matar da ta haramta a gare shi da shi wanda aka haramta masa. To kaga ba abin da zai cire matar a cikin ta, musamman in ta san. Abin da zai iya cire su kawai kowane ɓangare shi ne in ya san bai sani ba. An gane ko? Rashin sani a kan wannan abu. To shi yasa ya ce anna sadis na shida, anna min ahadithil wa'id, daga cikin hadisai na wa'idi, ma'ana hadisan da suke zuwa da wata uquba mai tsanani a cikinsu, hadisin ya zo ya kunshi wata uquba ga wanda ya aikata wani aiki. Ce daga cikin wannan hadisan akwai hadisin ma huwa nassun fi suratil qida, nassi ne a abin da ake wato sabani a kai. Don haka idan aka samu hadisi ya zo nassi akan mas'alar da ake sabani akan ta, to sabani ya tashi kuma. In gane ko? Domin la ijtihada ma'an nan, wanda zai zo ya yi kuma ijtihadi ko kuma ya zo ya khilafi alhalin nassi ya tabbata, ma'ana hadisi ya tabbata akan wannan abin ka zo kuma kana sabani akan ta. In gane ko? Shi ne misali ya ce la'anatul muhallali lahu, la'anar wanda aka halatta mishi aure. Fa inna min al-ulama man yaqulu inna hadha la ya'samu bihal, wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa shi bai da laifi wanda aka halatta masa. Me dalilinsu? Suka ce fa innahu lam yakun ruknan fil aqd al-awwal bihal hatta yuqalu la'an lu'ina, domin shi din wato baya cikin rukunai da aka daura auren da shi shi halatta mishi kawai zai da aka baya cikin shi ba waliyi bane ko sannan shi ba mai karban aure bane kuma shi ba mai bayarwa bane shi yana can gefe ne shi yana can gefe daban to wannan yasa suke ganin cewa tunda shi yana gefe bai san me aka yi ba la'anar ba za ta hau kansa ba gane ko da itikadihi wujubal wafa'i bit ta'lim faman itaqada yace duk wanda ya kudirce anna nikah al awwal sahih cewa auren da aka yi na farko aure ne ingantacce wa in baqa da shartu ko da sharadin ya batacce ne fa inna ha tahillu lit tani don to lallai matar za ta iya auren na biyun ngani jarra da tani anil ism dan haka na biyun an araba shi bai da laifi mana auren da za a sake yi na biyu ga shi mai auren farko auren da zai sake yi ya aure ta na biyu din ngani ko dan kar a dauka shi auren da za ta yi yanzu auren da za ta yi ba shi bane na farko akwai asalin auren farko da ta yi shi kuma a wanda yake auren ta yanzu auren shi ne na farko to mijinta na farko a auren da za ta yi na biyu da shi suke ganin cewa ba ta halatta bai da laifi a ci saboda a auren da aka yi da wannan da ita shi baya ciki da shi auren shi yana can baya ne saboda haka bai ci bal wa kadhalika al-muhallil kai suka ce ma har shi ma wanda ya yi auren dan ya halatta masa wanda ya aure na biyu suka ce shi ma da anar ba ta hau kansa ba amma kamar yadda mana ya faɗa cewa idan hadisi ya zo nassun ne fi suratul hila a kan abin da ake saɓani ne hadisi ya nassanta ma'ana ai hadisi ya riga ya yi bayani don haka ba wani a tsaya saɓani a kan wannan ko ba a saɓani in ga nassi ya zo saboda haka fa innahu imma an yakuna mal'unan ala tahlil ko dai ya zama Allah an ce shi ne a kan halatta auren da ya yi ya halatta ma wancan ya auri wannan mace أو على اعتقاد وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعبد فقط فكما لأن الذات هو كان شيء سبب الشيء أنا جن سيا كك شرط ديني دوان كم كم ما نتاع شرط يا ما تذاك أو ليت أما ذاك سكيت إيش أدعى كم من شرط خصوصنا جن لأن الفكم من شرط بويك ومجرد دنيا أو ليت ما تربني لأن تعو كان سبب دا ينا جن كك وادا ومن شرط ya zama tilas a kansa anan ne da ana tawo kansa au alama jumu'ihi ma ko ma abubuwa guda biyun suna iya haduwa a kansa yace fa in kana al-awwal idan ya kasance na farko ne bi ma'ana ala tahlil akan halattawa au al-thalith ko kuma na uku ne ma'ana shine halattawa da udirce cewa sai ya cika wani sharadi yace hasal al-gharad abinda ake nema ya samu wa in kana al-thani idan kuma na biyun ne kawai shi ne ya daga ganin cewa cika wani sharadi zai yi ma'ana sharadi ne aka yi da shi yake ganin zai cika sharadin dole ya cika sharadin wani suna ganin akan haka ne da ana ta hau kansa in gane ko ma'ana shi ya yi imanin cewa sharadi aka mishi kuma sai ya cika sharadin nan to su suna ganin in ya kasance na biyun ne ya ce to fa hadal i'tiqadu huwa al-mujibi lil'ana wannan imanin da yake kudircewan cewa alƙawari ya dauka tunda Allah ya ce ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud da haka shi yana ganin sai ya cika wannan alƙawarin to wannan imanin da ya a zuciyarsa da kudircewa shine ya tabbatar mishi da la'ana amma ba wai auren ba in gane ko abin da suke gani kenan sawa'un hasala hunaka tahlil aw lam yahsul ko da wannan halin ta auren ya samu ko bai samu ba وحين اذن فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنه saboda haka su a wajen su sai suna ganin cewa wai la'ana Allahul muhallila wal muhallalila Allah ya la'anci wanda ya halatta da wanda aka halatta ma abinda hadisi ne nan take ne sai suna ganin wannan ba shi bane dalilin la'ana dalilin la'anar wani abu ne daban kuma wannan ba gaskiya bane ba kuma daidai bane kuma kamar yanda wannan littafin taken shi yake nuna ana maganar sabani ne na malam to kaga akwai sabanin da zai zo eh za a yi sabani a ba amma ka san ba daidai bane wanda zai kawo hujjojin sabanin aslan ma ita matsalar a saba akan ta cewa ba haka bane a yi sabani bai ma taso ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hukunta abin da yake nan sawa'un da wani sharadi ne ko al-muhim sunan shi muhaddis shi yasa a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuffanta shi da cewa at-taisul musta'ar ma'ana bunsurin aro ne ake aro shi in gane ko to kaga ya nuna karara cewa abin da ake nufi kenan daga ba wai sai ya kudince abin ba ko cewa a sharadi ne zai cika da shi da anan ta haukansa abin nufi kawai shine ya halatta ma wancan matar sawa'un da kudincewarsa ko ba da kudincewarsa ba to mana yace wa sababu la'ana lam yata'arrad lahu su anan sai su ce ai dalilin da yasa aka yi la'anar bi haukansa ba mana yace wa hada ba wannan kuma barna ne ba daidai bane ثم هذا المعتقد وجوب الوفاء sannan wanda yake ganin cewa shi sai ya cika alƙawarin da ya dauka din nan idan an ce wannan ne dalilin da ana sa in kana jahilan idan jahili ne bai san hukuncin ba duk da haka sai a ce akwai la'ana a kansa mallai yace fa la la'anata alai ba la'ana a kansa wa in kana aliman bi annahu la yajib idan kuma shi ya san cewa abin bai zama wajibi ba ma'ana wannan sharadin da aka yi da shi bai zama wajibi ya cika shi ba mallai yace fa muhalun an ya'taqid al-wujub wannan ba yanda za a yi a ce kuma a zuciyarsa ya kudirce wajibcin wannan abu illa an yakuna murajiman li rasuli sallallahu alaihi wasallam sai dai zai ja da annabin Allah fa yakunu kafiran duk wanda ya ja da annabin Allah kuma ya zama kafir in gane ko fayaudu ma'ana alhadith ila la'nati alkuffar dan haka hadisin zai koma ma'ana shi kamar la'ana ta kafirai wal kufr laysa ikhtisasun lahu bi inkari hadha alhukm aljuz'i duna ghayri shi kuma wato kafirci ba wai ya kebanci kore irin wannan hukuncin ba ko ƙaryata shi kawai ba a ƙaryata wannan a ce banda wannan sa fa inna hadha bi manzilati man yaqul wannan daidai ne da wanda yace la'ana Allahu man kadzaba ar-rasula fi hukmihi bi anna sharta at-talaqi fi an-nikahi baqi kamar mutum yazo yace Allah ya la'anci wanda ya ƙaryata annabi a cikin hukuncin da yayi na cewa wato sharadin aure an gane ko sharadin saki a cikin aure ba ta ce ne eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wannan wanda yazo ya ja da wannan kamar ya ƙaryata annabin Allah mana aure ne za a yi amma an sa mai sharadi kuma sharadin wanda yake babin ne fazi zaka aure ta amma zaka sakan min ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wannan wanda ya abin nan sai wani yazo yana ganin cewa a wannan la'anar ba haka ya kamata ta zama ba sai an samu wani abu to kaga kaman yana ja da annabin Allah ke ko to kuma wanda ya ja da annabin Allah menene makomar sa yace wannan ya kafirta wannan ya kafirta thumma hadha kalamun am sannan ma da yace wannan zancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ai la'ana Allahu al-muhallila wal muhallalila wannan zance ne mai gangamewa ma'ana zance ne na gaba daya ba wai an cire wasu banda wasu ba am huwa lafzun am umuman lafziyan wa ma'anawiyan alafazin shi mai gangamewa ne amma anarsa ma mai gangamewa ne da Allah ya ce la'ana Allahul muhallila wal muhallalila ya shafi duk wani muhallil da muhallal alafazin sa da kuma a ma'anarsa an gane sawa'un an yi da sharadi ko ba a yi da sharadi ba dai ya shafe su a wani zai iya yiwa ya ce to shi ya ga wannan aminin sa ne kuma sun dade da iyalinsa suna tare ga ya ga wani kuma a je zo har ya kai ga sabani aka zo da haka shi yana so ya taimaki aminin nasa shi a karan kansa bari ya auri matar ya saka dan wancan ya aure to wannan da ana ta haukan saboda haka lafazi ne wanda yake am ya gangane gaba daya da ma'anarsa wa huwa umumun mubtada tun farkon shi ma mafarin sa ne gangamewa ne kuma ai daga sham da yake nuna gangamewar sa abin nan harafi na alif wal lam domin harafi na alif wal lam huwa istigrak yana gangane abu zamu da aka ce an sa mashi alif wal lam ya gangane ne sai mutum ya ce ra'aytul muslimin na ga mutum ya ce duk wani mutum ko misali yazo ya ce ya gina gida yana so ya bada waƙafin sa sai ya ce hadal baitu lil muslimin kai saka hannu ne shiga mutunni ce wannan gidan na musulmi ne kaga wannan lafazi ne am musulmin da yake Kano musulmin da yake Bauchi wanda yake mai duk wanda yazo yana da haƙƙi ya shiga gida amma inda a ce ba haka ba sai ya ce hadhal baitu li muslimi jor misali kaga ya tsaita duk wanda ba musulmin jor ba yazo ba ya ciki to irin wannan lafazin ba na takaitawa bane mai ganganewa ne ya shafi duk wani muhallil da duk wani muhallalida da duk wata sura ta tahlil ta shiga ciki to haka mutum ya zo ya sabani akan sa ba bai taso ba wanda yake wa mithlu hadha al-umum la yajuzu hamluhu ala suwarin nadira irin wannan umum din bai kamata a zo a dauke shi a ce za a yi amfani da shi a wata sura ma'ana wani irin yanayi da bai saba aukuwa ba ya kamata a dauke shi domin ka'ida a wajen malamai malaman usul domin anan ne ake samun maganar sabani shine al'am yabqa ala umumi duk hukuncin da yazo mai gangamewa ne yana tsayawa ne akan gangamewarsa har sai an samu abin da zai cire wannan gangamewar matukar ba a samu abin da ya cire ba to yana nan ala umumi al-lafzu al'am yabqa ala umumi zai tsaya akan umum dinsa amma aka samu an samu wani abu ta wata hanya ko wani dalili ya zo ya yanke wani abu daga ciki ngani to ana iya cewa wannan umum din ya samu wato an cire wani abu daga cikinsa amma matukar ba a samu irin waɗannan abubuwan da ake kiran su mukhassisat ba abubuwan da za su zo su dinga cire ɗaya bayan ɗaya a cire a ce a banda kaza banda kaza banda kaza yanzu kamar misali kashe kafirai dukkanin kafirai da Allah madaukakin sarki ya ce wa qatuluhum haythu saqiftumuh duk inda kuka san da su ku kai su duka ko da kafiri ke nan am ne ko idan ba dine ne gangare ba amma ba ko da kafiri yake nufi ko haka dan domin Allah ya cire a cikin wasu ayoyi ya cire wasu Allah ya ce la yataku anil ladina la yataku wallahu anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi wannan ba a hana ba a ce a kashe su ba a ce a fitar da su ba a ce a kyautata musu ba da haka ana maganar akan wanda ake fafatawa da su ne ake yaƙi amma da ba a yin haka da su an yi amana da su an shiga yarjejeniya da su ba za a yaƙe su ba duk da cewa su kafirai ne da haka ba za ka zo ka ce wa qatilul mushrikina kaffatan su ma sun shiga ciki kuma ba da dai mushrikai ne a ahlul kitab ba mushrikai ba ne to me yasa ba a kashe su ba musamman wanda suke biyan jizya Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizya kenan wannan idan gaya har sai sun ba da jizya ma'ana idan ba su ba da jizyar nan ba to ku ci gaba da kashe su amma in sun ba da jizya sun fita a cikin jizya to kaga ba za ka zo ka ci a kashe kowanne da kowanne ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wasu suka zauna a cikin garin Madina ai bai kashe su ba saboda me saboda a aqawul jizya sun yarda da jizya amma da ce ba sai da ita ba zai yaje su saboda haka yana da kyau su irin waɗannan lafuzza da alqur'ani musamman da suka kunshi hukunci ba wai kai tsaye ake musu hukunci ba sai ka duba ka ga lafazin nan am idan am ne hal urida bihi al-umum aw urida bihi al-khusus am ne wanda yake mai gangamewa gaba ɗaya ko ana nufin wasu mutane kawai ake nufi banda wasu to kaga ba kowa ya san wannan ba shi yasa an tashi kawai sai a dinga yin abin nan bai da haka ga wanda bai san irin waɗannan ka'idoji ba kuma su ne ka'idojin fahimtar shari'a in ba haka ba sai a ta ɗauko wasu ayoyi ana yaba ma mutane in gane ko misali me ya hukuncin wanda ya kashe musulmi da gangan a wajen Allah a cikin suratul nisa me Allah ya ce yawa duk kai maka amma yakun mu'mina muta'ammidan me yasa kama kansa wa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa 'adda lahu 'adaban 'azima wannan shine hukuncin ko ya mutu bai tuba ba haka ne hukuncin sa ya mutu bai tuba ba ya kashe mu'mini da ganga Allah ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu kenan sai kashe musulmi da ganga bai tuba ba shi kenan sai ka dinga mushi hukunci da cewa jazaohu jahannama eh aya mutum ma bai tuba ba jazaohu jahannama ko ya Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha shi ya shiga cikin duna zalikan ko bai shiga ba a ce zai iya samun gafara to ka gan kace zaka dauki wancan kade kai aiki da shi ka ajiye wancan ayar to mutane da za ka kai su kenan alatu ta ba wani jaye ko haka nan Allah madaukakin sarki yace qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha Allah yace inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta dukkanin zunubai shirka zunubi ne ko ba zunubi ba to sai yace yaghfiru dhunuba jami'an sai kace eh yaghfiru dhunuba jami'an amma sai ka dauko wancan aya la yaghfiru an yushraka bi da haka wacce ayat ta ce shirka cikin yaghfiru dhunuba jami'an to shi alqur'ani haka yake kuma an ba ta da irin waɗannan ka'idojin ba shi yasa wani lokacin za ku ga kamar wasu malamai zai iya yin wata fatawa zai yi kamar yana sakaci a cikin fatawa ba haka ba mana iyaka irin abubuwan da ya ajiye ne kuma gwargwadon zurfinka da sani gwargwadon yadda za ka ga kaka tsantsan ɗinka da zartar da hukunci duk wanda za ka ji yana yawan cewa ai kaza da ka yi awace a yi kafara to in ka bibiya ka bibiya in ka je za ka ga cewa akwai sauran shi shi ma nan gaban yayi zurfi sosai da kan shi zai zo ya ce kai da abubuwan da muka faɗa ba haka ba ko so dai abubuwa suna faruwa ya wani akan matsala da take ta reshe ce ba ta asali ba ce ma nan na ce reshe matsala farkiya matsala da ya halatta a yi saɓani a cikinta a kan irin wannan matsala wani sai ya kusa wani ma'ana matsala ba daga cikin usulul aqida in gane ko a ce usulul aqida mutum zai ce aljanna da wata ƙarya ne wannan ka san cewa ba abin nan ka ko amma misali a zo a yi sabani cewa kabbara nawa ake a cikin sallah wannan yace kaza wannan yace kaza yace kai to wannan ba aqida shi nan ba kyau ko wanda yake ma idan ka ba kyau akan matsala fariya ya nuna cewa kaman zaka fita a musulunci kenan daga nan za ka fita daga musulunci matsala fariya ba wai matsala asafiya ba matsala ta imani da Allah ko kuma abin da ya shafi ranar tashi alkiyama ko imani da malaiku ko wani abu ba a matsala su fafi sabani akan zakka misali an gane ko wani yanzu ya ce ai za a iya ba kafirai zakka al-mu'allafa fi qulubihim ya ce wallahi ba ba aka wannan mutum ka gani sa to ina ganin kana so ka koma gefe ko wanda ya sani kuma Allah ya faɗa ya ce wal mu'allafa fi qulubihim za a iya sabani wani ya ce shi ba wani mu'allafa fi qulubihim ya ce wani ya ce akwai su wani ya ce babu su ba kan wannan ba sai ka ga sai a raba gari ya da shi sai dauke kai ba zai mushi sallama ba saboda sun sabani akan wannan matsala ta zakka to yana da kyau mu dinga fahimtar yanda nan alqur'ani yake kuma fahimtar ta kawai na farko dacewa da Allah madaukakin sarki Allah ya dace da mutum na biyu mutum ya samu tsoron Allah a zuciyarsa a lokacin da yake mu'amala da ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gane ko waɗannan abubuwan na uku da hudu da biyar har zuwa ƙasa waɗannan kuma masu taimakawa ne saninka da harshen larabci kuma alqur'ani da larabci Allah ya saukar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe ne kuma maganganunsa duka da larabci ne to in baka san wannan ba wannan abin zai iya rage ma fahimtar ka da abin da yazo da shi gani ko da kuma sanin ilimi kamar na abin da zai shafi larabci din na hau abin nan adab da sauransu balaga haka nan sanin usulun fiqhin da ake magana mafi yawanci maganganun da shi Ibn Taymiyyah ne yake yana ginansu ne akan ka'idoji na usulun fiqh wanda su da yawa mu a cikin irin zamantake wanda muke in ba ka shiga makaranta da ake karantar da usul ba ba za ka je wani zauri ko waje wani malami ka ce ka zo karanta usul ya karantar da kai ba babu a ba shi muhimmanci ba in kuma ko wani littafin usulun fiqh da kuka sa ana karantarwa a wani waje sai ku ambace shi kan kewaya ka yi bincike akan makarantun zaure zai wahala ka samu ana karanta usulun gargari a karantar da yan hadisai hadisan kuma dole akwai usul a cikin shi a karantar da nahawu a karantar da fiqh ko amma usul mustalahul hadis din ba la'akali da su kuma su ne kusan wato ginshiki na yadda za ka fahimci shari'a su ne ginshikin fahimtar shari'a ta iya yiwuwa saboda ila matabar da ake akai a wannan yankin babu kananan littattafan usul ne shi yasa amma sauran mazhabobi suna da kananan littattafan usul da zaka iya fara karanta a cikin su to malam shi yasa zaka ga yana kawo misali shi yasa ya kawo nan yace wa mithlu hadhal umum in aka samu umum ma'ana nasi mai gangamewa bai kamata ka dauke shi akan wata matsala guda daya ba ya kamata ya tsaya akan dukkan matsalolin ne sai in an iya cire ta yace idil kalamu ya'udu luknatan wa'iyya domin kace zaka dauke shi akan matsala kwaya dai kawai kai ta aiki da shi ya nuna cewa zancen zance ne wanda yake ba cikakke ba kuma gazawa ne ka ta'awili man yata'awwala qawluhu ayyuma imra'atin nakahat min ghairi ibni waliha fa nikahuha batil 'ala al-mukataba wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma imra'atin duk wata mace ayyu yana cikin alfazul umum kamar yanda muka ce al alif wal lam lafazi ne mai gangame wato ayyu in aka ce ayyu ma'ana kowane irin abu kamar yanzu misali zamu bayar akwai hadisin da aka fi sanin shi da ya zo da wannan lafazin hadisin je mai fata ko sai mutum aka dabba ta mutu a gidan shi dabba ta mutu ma'ana ta zama mushi sai za a je a yar zai ce a kudakata sai ya kira abin nan mai fita sai ya ce cire min fatar ku je ku yadda namu kaga a nan sai an samu wanda zai ja da shi ko wanda zai ce walla za ka yi amfani da abin mushe ko to amma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma ihabin dubiga faqad tahu duk wata fatar da aka je mai ta tsarkaka kenan ko ta bushe ce in gane ko ko ta dabbar da aka yanka ne in dai an je mai ta to ta zama mai tsarki kuma dan haka jiman shi zai tsarkake ta zaka iya cire wasu abubuwa su kuma zaka cire su ne ta dalilai daban ta wani waje kamar alade in duk masu jiman duniya nan suka taru suka je mai fatar shi ba zai tsarkaka ba kamar kare in duk masu jimar duniya za su je mai fata shi su zai tsarkaka ba saboda me saboda Allah ya haramta su to kaga su sun fita ta wani daban ne wani abu ne daban amma ba haka ba lafazi ne wanda yake am ya shafi duk wata fata ta da abin nan ta niya ne abin nan rago ne ko gada ce ko barewa ce ka danta a daji za ka yi daukan fata kai ka zo ka je ne shi kenan sai ka yi amfani da ita kuma abin da yake tabbatar da haka na farko wannan lafazin wanda hadisi ne kauli zance ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu umarni da ya bayar yana zaune aka zo wucewa da wata tinkiya matacciya a gabansa sai ya ce musu Allah in tafa'atu bi jildiha me yasa ba za ku yi amfani da fatar ta ba suka ce ina hamaita ai mushe ce sai ya ce to duk fatar da aka je mai ta tsaka saboda haka kaga shari'a tana la'akari da maslahohi na mutane amfanin mutane yanzu sai a yi misali hatsari mota ta ɗauko shanu wajen guda 25 ko 27 sai duk su mutu misali ai haka sai ga an bar su kawai sun gudu alhalin ga abin da shari'a ta ce za a yi amfani da shi fatar su ai dukiya ce ne wa ko sai a yi amfani da wannan fatar to akwai hadisi da ya zo da irin wannan lafazin abin da muke so mu cire a nan shi ne lafazin ayyu duk inda ka ga ayyu lafazi ne na umu ko yace ayyuma imra'atin nakahat min ghairi izni waliha duk macen da ta yi aure ba tare da izinin waliyinta ba ma'ana ba tare da cewa waliyinta bane ya aurar da ita ba fa nikahuha batil auranta nan ba tacce ne ba nan shi aure ba sai yace to wasu sai suka yi tawilin wannan hadisin suka ce abinda ake nufi mukatiba ita ce macen da take baiwa ce sai suka shiga yarjejeniya da mai gidanta za ta dinga biyan wani abu don ta fashi kanta gane ko suka ce ai wannan macen ake nufi a wannan amu ne ba za ka takaita shi akan wata mace guda ɗaya ba za ka ya shafi kowace mace Abu Hanifa ne kaɗai ke cewa sai dai ƙaramar yarinya da aka mata aure ƙaramar yarinya da aka mata aure ma'ana za a iya ma yarinya aure shekara goma shekara sha ɗaya sha biyu ko to shi ma saɓan da yake da su shin ita ƙaramar yarinyar nan da aka mata aure za a me ake nufi da lafazin imra'a yaushe mace take zama imra'a in ta girma kai ma haka ban maza ba Abu Hanifa kenan kenan haka ba mace ƙarama aure ma'ana ita ba ta ciki ba ta shiga ciki kenan kenan ita za ta yi aurar da kanta in ka ce sai ta kai balaga to kenan ƙaramar mace za ta yi aurar da kanta saboda haka lafazin imra'a din ya shafi mace ƙarama da babba ba wani bambanci tsakaninsu sunan da imra'a imra'a ngani ko haka in ka zo ka ce za ka cire ka ce sai babbar mace ngani ko kuma babbar wacce za ka iyakance akwai yan shekara 20 akwai yan 30 akwai bazawara akwai sakin wawa wacce ce to a ciki ta shafi dukkansu gaba ɗaya lafazi ne am ngani ko kamar ka ce rajul mutum ana nufin banda karamin mutum gane ko yanzu kamar misali wani ya kawo kuɗi ko abinci ya ce duk mutumin da ya shigo masallacin na a bashi waye ba za ka ba baki ko za ka ba ai rajul lafazi ne da yana ɗaukan babba yana ɗaukan ƙarami ya ce mutum rajul mutum duk da yake mafi rinjaye an fi ɗaura shi akan mutumin da yake babba to sai wani ya zo irin mai ƙaramin ruwan nan irin ragon nan ban nan sai ya shigo masallacin wanda kila ji ya biyan masallacin shekaru amma kuma haka kai jikin shi ƙarami sai ka hana shi ka ce shi ba rajul ba ne dan wani zai ɗauka cewa rajul sai mutumin da yake da gemu babba da duk wani mutum sai namiji ne ya shiga ciki to kaga haka lafazan shari'a suke zuwa to dole sai mun san irin wannan gangamewa ta to wasu sun takaita shi a matsala guda ne ma da ya ce kuskure ne lafazi ya zo am ka takaita shi matuƙar ba na takaitawa din ba ne ya ce wa bayanu nudratihi abinda yake bayyana cewa wannan abin wato nadir ne kaɗan ne annal muslimal jahila kaga musulmi wanda yake jahili la yadkhulu fil hadith ba ya shiga hadith wal muslimul alimu bi anna hadha ash-sharta la yajibu al-wafa'u bihi shi ma musulmi wanda yake malami ne ya san cewa wannan sharadin an kuma maganar tahalil din na aure na tahalil ngane ko in ka ce kowa da kowa sai ya san hadisi ya yi aiki da shi to kaga jahili bai shiga ciki ba mana wanda yake auren tahalili akan jahilci ya fita ci haka nan musulmi wanda yake masani ne akan cewa wannan sharadin ba dole a cika shi ba ko sannan baya cika shi yace zai yi amma ba zai cika shi ba ya kudirce cewa yani wala yashtarituhu mu'taqidan wujuba al-wafa'i bihi ba ganin cewa dole sai an cika shi illa an yakuna kafiran sai dai in kafiri ne yace wal kafiru la yankihu nikahal muslimin kafiri kuma baya aure irin auren musulmi illa an yakuna munafiqan sai dai munafiki wa suduru hadha nikahu ala mithli hadha alwajhi min andarin nadi in kana so ka ce kawai ya shafi wata matsala ne yace wannan abu ne wanda yake mafi karancin da za a iya samu walau ila idan kuwa da za a iya cewa inna hadhihi sura la takadu takhuru bi balil mutakallim wale ce in ma da za a iya cewa irin wannan surar da ake cewa sai an same ta kafin a yi hukunci akan la'anar wanda manzon Allah ya la'ance shi su sun ce sai an samu wata sura ne in fati kula wata sura ta musamman amma ba yana nufin wai ta halittun gaba ɗaya ba a sai an same shi a wata sura wale ya ce wallahi inda za a ce surar ba za ta ma taɓa zuwa tunanin mai tunani ba ya ce wanda zai faɗa da ya faɗi gaskiya ya ce wa kad zakarna ad-dalailan kathira mun ambaci dalilai masu yawa fi ghayri hadha al-mawdi a cikin wasu littattafai ya littattafai da yawa muka koma cikin fatawarsa za ka samu maganganu da yawa akan irin waɗannan ala anna hadha al-hadith cewa abinda ake nufi da wannan hadisin hadisin la'ana Allahu al-muhallila wal muhallilila man fassa al-muhallil al-qasid wanda ya halatta auren da niyya sau aka ce nan niyya ce za ta yi determining wannan la'ana me ne niyyarsa da auren ya yi niyya ne don ya sake ma wancan ya aura na haka niyya ce gane ko wa in lam yashtari ko da ba a yi sharadi ba eh shi wancan mai auren bai yi sharadi da shi ba amma shi niyyar shi ya yi ne don ya aure ta ke ta wancan ya aura to yanzu niyya ce abin nan za a yi aiki da ita a kan auren ya ce wa kazalika alwa'idul khas haka nan a yi wani wato gargadi wanda yake keɓantacce minan la'anati na daga la'ana wannan ko Allah ya yi tanadin wuta wa gairi dalika da wani abu qad jaa mansusan fi mawadhi'a ya zo Allah ya nasanta a wasu wajaje ko manzon sa ya faɗa ma wujudin khilafi fiha duk da cewa akwai sabani a ciki daga shi ya kawo mana misali guda ɗaya misalai da yawa misali na farko za mu ɗauke shi sai kuma mai gini a kansa ya ce hadisin abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج قال الترمذي حديث حسن وانا حديث ما قال صلى الله عليه وسلم يقول الله يانا أنشي زوارات ما هي زوارات نعم zawarat maza ko mata mata masu ziyara ko zawarat ba a ce za'irat ya da kyau musamman akwai za'irat akwai zawarat ko kamar misali a ce akwai akil mai cin abinci akwai akal mai akal mai yawanci ko to wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'anci ko dai ka fassara shi zawarat za'irat masu ziyartar kabari mata ko masu yawan ziyartar kabari mata in ka ce masu ziyartar kabari mata kenan an hana kwata kwata in ka ce masu yawan ziyarta da kake cewa zawarat masu yawaitawa kenan a fatawarka in ba sa yawaitawa za su iya zuwa in ka ce zawarat masu yawan yi kenan wanda ba sa yawan yi ba laifi ba ne shi ya sa wasu malamai suka soke wannan ruwayar ta zawarat suka bar shi a kan za'irat don ka kawo shi a kan zawarat masu yawan yi kenan in ba za su je da yawa ba za su iya yi in gane ko shi ya sa akwai magana da yawa ta malamai a kan wannan in gane ko hadisin dai Hassan ya inganta kuma Albani a cikin Adabul Zifa ya yi magana kan hadisi sosai ya ce wal mutakhidina alaiha al masajid da wanda suke rikan makabarta wajen sujjada ngani ko wajen sujjada ba sai an ce sallah ba makanin sujud wajen yin sujjada wasuruj da masu sa fitulu a cikin makabarta masu sa fitulu ba sa fitulu a makabarta wannan shi ne asali sai dai in uzuri ya kama misali za a je biso da daddare wajen akwai duhu ba haske ba a iya anguwa haske ba a cikin wata ko wannan ba laifi dan an kirje kudin gane ko kamar yadda yake faruwa a gabar sunna saboda ba su da tsari a haifi an zo an ajiye masu mashin sun kunna wuta ko ko zai an tafi da caja lanta to shi kan shi wannan kuskuren ya shari'ance ma'ana tafiya da fitila makabarta gane ko shi yasa da mafi kyau inda za a iya daga can bakin makabartar a sa fitilu masu tsayi wanda za su iya haska cikin makabartar amma ba cikin makabartar a samu irin fitilar nan da ake kira da tiyotila ko a kafa su gane ko daga waje a yi ƙarfe wanda yake dogo a samu wasu bayan Allah su yi wannan kamar yadda na ga an yi signboard to a samu wani bawan Allah da zai iya samun damar a jawo ta a zuwa saka wannan yanda ko da an zo da daddare za a iya samun haske daga waje da zai haska shi saboda biso da daddare gane ko saboda haka a irin waɗannan abubuwa ma'ana ba a so a sa fitila dai a cikin makabarta cikin makabarta ba a sa fitila malai ya ce to wa ziyaratun nisa kaga ana magana dama shine iskalin a cikin wannan hadisin gaba dai maganar ziyarar mata makabarta shin mace za ta iya ziyartar makabarta ko ba za ta iya ba yace wa ziyaratun nisa ziyartar mata su je makabarta rakhasa fiha ba'du wasu malamai sun yi sauki a ciki suna ganin za su iya zuwa wa karihaha ba'du wasu kuma suka karhanta gane ko an ce kare a ha sun ki amma ba da ya ce wadda mai harin ha don haka yana nufin waccan karahar karaha ce ta asali ba ta haramci ba an ce abu makaruhi ne ma'ana barinsa ya fi yinsa wasu malamai suna ganin mace kar ta je makabarta shi ya fi zuwanta amma ba su haramta ba kuma wannan saɓani ya ci gaba da tafiya a wannan zamanin hali albani Allah ya masa rahama shi na ganin cewa za su iya zuwa ya kawo da dalilai da yawa akwai dalilai da yawa da ya kawo kuma mafi yawancin malaman saudiya da sauran sanin maka ba su je in kun koma cikin littafin bakar abu zai yana da wani littafi ko kuma ziyara ke an nisa alkubur hukuncin ziyartar mata makabarta littafi ne karami kai da yawa sosai ziyarar gurguza ziyarar gaba ɗaya shi kuma da albani yana ganin akwai dalilai da suka nuna ba laifi daga shi ne san da ya kawo wata rana Aisha ta lalubi manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗaki sai bata ji shi ba ko sai ta tashi ta fita daga ɗakin sai tana ta dibe shi sai ga yadin faruwar wani yadin faruwar baki na sai sai ta bin shi sai ta bin shi har ya ji yake ce mata kin yi tsammanin na shiga tsaye daga cikin ɗakin mata yana sai ce na zo na yi ma yan uwana sallama da haka ya tafi bakiya tana bin shi a baya ne dai sai yayi sallama kuma tana bin shi shahid anan ta bi shi har zuwa wannan wajen bai ce ta koma ba an gane ko bai ce ta koma ba kaga inda a ce ba za ta biyar fatan ba ya zai ce mata ki koma ki jira ko ki jira ni in je in yi abin da zan yi in gawa to irin waɗannan dalilai haka mala albani ya kawo su zai ke matsala akwai sabani mafi alkhairi a cikin matsalar shine mace ta kiyaye ziyartar makabarta domin an duba abin da zai biyo bayan wannan na farna in gane ko a yanzu ka ce mata zai makabarta ya zama yadda abin da kiya yanzu a ke na farko sai an yi wanka sai an sa wani kaya na musamman ko kuma sai an dawo an sa wani kaya da zai sake tunato da wani bakin ciki na shekara 20 ko 30 sa bakin kaya a je a yi ta ruka kuka ita mace ba ta iya mallakan kanta in gane ko sabanin namiji zai iya mallakan kai amma yanzu kamar da misali za a wuce da ita za a yi hanyar bauchi ko nan za ta yi za ta fita ta can hanyar zaria aka je wucewa da ita tana iya sallama da ake ma sallama masu abu na ba ne wannan ba ziyara ba ne ma'ana sallama ne amma tana cikin mota ta yi wannan addu'a assalamu alaikum Allah ya yi wannan ba ne bane sai wala ga Saudi ana ta fama da mata zai tashi da bakiya ta ta bugawa da su su ce zai tashi ga ba mai irin mutanen Iran din nan mun gane ko ana hana su suna cewa zai tashi ana hana su suna cewa to wannan hadisin da yake cewa la ilaha illa Allah ila ilahi kaga hadisi ne da yazo la'ana ce hadisi ne nawai kuma fi mas'ala khassa wata mas'ala ta kaitacciya guda shine ziyaratul bid'a lil qubur matakallin ci kabari kuma Allah ya rake hakan da annabi Allah ya rake hakan da la'ana gani ko saboda haka wannan la'anar ta ga wa'idi to kaga za a iya samun sabani a mas'ala wacce take kaman irin wannan haka akwai hadisi na gaba shi ma wanda za mu tashi a kan shi insha Allah shi ma matsala ce akwai sabani gani ko akwai sabani a kan sa wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
Gracias.